Mai saurari barkamu da wannan lokaci ta cikin shirin Najeriya a yau daga nan Media Trust da sauran tashoshin FM da ku sauraron mu a wannan lokaci. Sunana Muslim Muhammad Yusuf. Dambarwa ta siyasa dake tashi game da batun dakatar da shugaban jam'iyyar APC. Yaki bari a kyale kura talafa domin duk da hukunce-hukunce daga hukumomi baki yakin shiru. Ana ta takaddama da zargin juna tsakanin jam'iyyan siyasa musamman na Kano da gwamnatin mai ci a can. To amma wake wasa da hankalin wani ne ko kuma a ce wake rura wutar rikicin dakatar da Ganduje a jam'iyyar APC? Shirin Najeriya a yau na da karin bayani. Bayan nan an sake shiga wani rudani da wasu sabbin fuskoki suka sake bayyana na cewa su ne halastattun shugabannin mazabar Ganduje kuma sun sake dora dakatarwa. Amma jam'iyyar APC da ta ce ita ma ta tsanci wannan labari a titi. Tana da zarge-zarge masu kwari kan masu daukar nauyi da rura wutar wannan rikici. Azantawar Honorable Ahmad S. Aruwa, jami'in hulɗa da jama'a na jam'iyyar APC a Kano, da Umma Salma Ibrahim.
Mun waye gari mu ma mun tsinci kanmu da wannan labari wanda muke ganin labari ne wanda ma balle kace yana da wani matsala. An samu waɗansu mutane da za ka iya kiransu marasa da'a wanda ba san kansu ba a harkokin rayuwa. Mun yi mana kuɗe cikin jam'iyya. Ko suna amfani da sunan jam'iyyar APC da cewa sun dakatar da jagoran shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Dr. Lambar Ganduje. Wannan safiya mai girma shugaban jam'iyya na jihar Kano ya tura ni a matsayina na mai magana da yawan wannan jam'iyya na tafi da wakil Tofa kuma na je mazabar Ganduje domin tabbatar da wannan bayanai. Wanda kuma a wannan lokaci mun zauna da su waɗannan mutane da suka ƙaryata dukkanin wannan labari. Har ma kuma hira da 'yan jaridu suna sanar musu da cewa an yi amfani da sunansu ne kawai domin a cimma wani buri, amma wannan magana ba gaskiya ba ne, ba a yi ba. Kuma sun mane mu cewa mu jam'iyya da mu bi musu haƙƙinsu sun ba da takardu a rubuce cewa lallai-lallai a miƙa kotunsu wajen shugabannin ko kuma jam'iyyar alfanda domin a bincika al'amarin nan, a bi musu haƙƙinsu, an yi hukunci. Amma ina son tabbatar miki ita da mai shirya musu.
Akwai waɗanda ita jam'iyya take zargin cewa su ne suke shirya wannan makarkashiya?
Jam'iyyar NLDP ne take abokin hamayyar mu a jihar Kano. Duk wani kalma har ana da yawa ana cewa wai ko muna zargin ko muna kallon su da yatsa, ba wannan yatsa su ne dai suna ta wannan kokarin shirya makarkashiya. Domin akwai tabbaci mai karfi da suna kokarin suna so su dawo cikin APC. Magani suke ba za su iya da APC ba ba tare da sun kawo an kunna shi a lamar Ganduje wuta musamman da za a iya cewa baya cikin tsarin shugabanci ba. Da haka mun zan su ne mun shirya musu kuma muna nan za mu ɗauki matakan da ya dace, kuma za a binciko waɗanda suka aikata wannan abin. Bayan an aikata abin nan binciko su, ai za ma a tabbatar an yi faretin nasu. Duniya ta tabbatar da cewa daga cikin jam'iyyar NLDP suka fito wannan, ba mu da wani hauki a kan.
Ito sai kuma akwai wani batu kan yawan fuskoki da ake gani da suke fitowa suna ikirarin cewa su ne shugabannin jam'iyya. Me za ku iya cewa game da wannan?
To wannan fuskokin shi ne yake nuna miki da cewa ai kamar yadda muka yi magana da su mazaɓar su ko local government din, sun yi mana imani da cewa su waɗannan fuskokin 'yan jam'iyya ce ta NLP, ba fa 'yan jam'iyyar APC ba ne. Amma suke disguise, suke nuna kamar cewa su 'yan jam'iyyar APC ne. A baya akwai fusatattun da sun taɓa yin ƙila jam'iyyar an kone su ko kuma wani dalili ya sa an fara bu da suna amfani da wannan sojan gona har zuwa yanzu. Suna nuna cewa su 'yan jam'iyya ne. To fuskokin yanzu mun gano su, muna da hotunansu, kuma za mu yi amfani da wannan hotuna da sunaye da telefon namba, za mu je mu tabbatar da an kama su. Idan aka kama su za mu miƙawa su ga hannun jami'an tsaro, daga nan kuma in ya zo sai su yi bayanin wane ne yake faso waɗannan abubuwan da suke aikatawa a yanzu.
Sai dai ita fa jam'iyyar NNPP tana cewa irin wannan rikici babu ruwan buri da gada. Waɗanda ke wasa da hankalinsu daban, suna su kawai bankaɗo batun zargin cin hanci da ya jawo wannan takaddama.
Sunana Honorable Musa Nuhu Yankaba, kuma ni ne liaison officer na NNPP a Kano State. Mu jam'iyyarmu ta NNPP da shugabancinmu da gwamnatinmu gaba ɗaya ba mu da wani hannu a kan wannan issue ɗin, saboda ba abu ne wanda ya shafe mu ba, domin ba jam'iyyarmu ba ce. wanda suka kore shi su suka san dalilin da yasa suka kore shi idan da yake sun yi bayani cewar sun kore shi ne saboda yi facing din case din da yake da shi na kotu da gwamnatin mu take zargin sa da cin hanci da almundana da rashawa da azurta kansa da iyalansa saboda haka jami'ar su ce issue ne wanda ya shafi jami'ar su mu babu ruwan mu mu dai mun san mun yi karar sa saboda zalunci da muke zargin yayi wa al'ummar jihar Kano kuma lalle mun ga muna da hujjoji da zamu je mu yi karar sa kotu ta matsa shi ya dawo da al'umma hakkin su
amma wasu suna buga misali ne kamar su yayin MPsin da cewa yawancin labaran za a ga cewa ɗan kwankwasiya ne suke yada labarin wanda watakila za a iya cewa suna ɗaya daga cikin masu jin daɗin abin da ke faruwa.
Ba haka bane shi dukkan wanda yake al'ummar jihar Kano bamu maganar jam'iyya ai yanzu gwamna ai ba na jam'iyya bane gwamna ne na jihar Kano kuma wannan kara da aka kai ba jam'iyya ce ta kai domin a matsayin jam'iyya ba gwamnati ce ta kai domin ganin cewar an zalunci al'ummar jihar Kano ne saboda haka lalle mutane za su yi farin ciki regardless ba tare da duban jam'iyya ba daga ina nuna maka cewar al'ummar jihar Kano sun ji dadi ba kuma yan jam'iyyar mu ne ta NMPP suke wannan abu ba illa dai al'ummar Kano wanda dama suna zuci-zucin da wannan abu ya faru domin a karko mutanen jihar Kano haƙƙinsu na dukiyoyi na biliyoyin nerori da kuma kadarori wanda ya sayar ya azurta kansa ya azurta danginsa saboda haka ba magana ce ta yan jam'iyya ne suka na NPP kawai suka ji dadi ba dukkan al'ummar jihar Kano sun ji dadi kuma suna sharing din wannan abu.
Akwai batu na baya bayanan da aka ga wani matashi sun zo sun ayyana cewa su ma daga Ganduje suke kuma suka ce sun dakatar da shi sai kuma ga wata poster ta takarar shi wannan matashi da ake cewa dan jam'iyyar NNPP yayi takarar kansila wannan ban sani ba ko kuna da ta cewa akan hakan?
Wallahi ba mu da labari kuma ba mu sani ba kuma koda yana takarar kansila ko kuma ma wannan koma da yana rike da mukami ai wannan ba zai hana kuma ya bayyana jin dadin sa ko ra'ayin sa ko kuma sha'awar sa na wannan abu da ya faru ai yana da haƙƙi a matsayin sa na dan kasa kuma yana da freedom a matsayin sa na dan jihar Kano da ya nuna jin dadin sa constitution na Najeriya ba shi dama koda yana cikin wata jam'iyya in ya ga wani abin da aka yi wanda ya dace murna ya sharing zai iya yayi constitution bai ba hana shi wannan damar ba dan yana wata jam'iyya ya ga an yi abin da ya kamata ya goyi
amma shi dan jam'iyyar taku ne kenan.
Ni ban ma san shi ba fa. Ban san shi ba kuma ba zan yi tunanin dan jam'iyya ta ne ko ba dan jam'iyya ta ba ne domin ban san shi ba amma ina nuna ma constitutionally ai ba laifi ba ne dan jam'iyya ta ko dan wata PDP ko dan wata jam'iyya an kai karar gwamna yana takara ko kuma ya ci zaɓe ya ji daɗi ai wannan ba laifi ba ne.
To amma ina zargin da suke cewa kuna tsoron ba za ku iya zama jam'iyya ɗaya da Ganduje ba ne yasa kuke ta so a matsa sai an sallame shi sannan ku shigo.
To ai Ganduje bai taɓa yin wata jam'iyya ba tare da mu ba asali ma APC ai mu muka ja shi kuma muka tsaye da shi a haɗin takarar gwamna bayan mai girma gwamna Kwankwaso ya gama gwamnatinsa ai dan ai mutane ne wanda ba su san tarihi ba ai shi Ganduje bai taɓa zama a wani gida ba tare da Kwankwaso harkokinsa na siyasa tunda ya gama aikin gwamnati da dan san tsini a 1999 zubin farko da aka amma tun daga wannan lokacin da ya yi deputy gwamna na first Yinuwa ai tun daga lokacin suka rubuta santsi ya dawo cikin mu kuma duk abin da ya zama a siyasa ai Kwankwaso ne kuma Kwankwaso ya ci saboda ka ba shi da wani gida ai gidansa da gidanmu ne dama mu muka kafa shi deputy gwamna shekara 8 ɗinsa Allah ya dora yana da rabo Kwankwaso ya masa solidarity domin kar ai masa ritaya ta siyasa aka ba shi gwamna a jam'iyyar APC saboda ka ba shi ya kawo jam'iyyar APC ba Kwankwaso ne ya jawo cikin APC kuma aka ba shi takara APC dan kan awufan ta da shi da karshe ce amana kuma gashi nan mun yanke masa hukunci yana dan dana kukarsa.
To shin ita uwar jam'iyyar APC a matakin ƙasa wace rawa za ta iya takawa a gane cewa ba fa za a iya cire shugaban jam'iyya ba? Masana siyasa na da ta cewa kan wannan batu nan gaba kaɗan. Shirin Najeriya a yau kuke saurari daga nan Media Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.ng ko kuma shafukanmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram a Aminiya Trust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast, Google Podcast, ko Buzzsprout, ko Spotify, ko kuma TuneIn Radio. Ana jin shirin ta trustradio.com.ng da kuma wasu tashoshin FM da kuke jin mu a wannan lokaci. Madalla. To shin ya masana siyasa ke kallon wannan lamari da ya baibaye gidajen siyasar? Farfesa Kamilu Sani Fage na tsangayar nazarin siyasa a Jami'ar Bayero ya amsa mana wannan da wasu ƙarin tambayoyi.
To wannan dambarwa dai da take faruwa a yanzu a nan Kano, gaskiya tana da alaka da siyasa, yanda siyasar Kano ta canza. Domin da Kano siyasa ce ake yin ta akida ta jagoranci wacce kuma ba arewacin Najeriya ba har a Najeriya baki daya Kano da tana da tasirin a siyasar Najeriya. To amma yanzu abubuwa sun canza, sun koma siyasa ce ta wato gaba tsakanin mutane biyu, an mai da ita haka. To wannan koda a ce gwamnati tana da hannu ko ba ta da hannu, a gaskiya wannan gabar ita ce take naso a cikin irin yanda yake faruwa. Dalili ko shi ne yanzu siyasar Najeriya da 'yan siyasar Najeriya suna da wata ɗabi'a, ɗabi'ar ruko, ɗabi'ar ramuwa, ɗabi'ar sai an rushe abokin hamayya. To duk wa'annan su ne yanzu suke faruwa a nan siyasar jihar Kano. Yanzu dai tunda abubuwan suke faruwa ba za a tabbatar waye da hannu ko waye ba shi da hannu ba. Amma gaskiya idan aka kalle shi ta yanda tsarin siyasar mu take a yanzu, kamar yadda na ce ta gaba da ramuwa da abu, to akwai za a iya samun kashin gaskiya a cikin wannan zarge-zarge wanda cewa akwai bangaren gwamnati suna da hannu. Sannan kuma shi kansa a cikin jam'iyyar ma ai akwai wanda ba sa ga maciji da shi bangaren ganduje, to ko su ma a cikinsu za su yaƙi kansu. Wanda kuma in ka duba irin wannan yaƙar junar da faɗa da juna ita ce fa abin da ya sa PDP ta faɗi zaɓe a 2015. Haka kuma ita ce ta sa jam'iyyu da yawa ma suka kasa tasiri. Don haka kaga 'yan siyasar mu ba sa koyon darasu duk wannan rigingimu daga cikin jam'iyya da kuma tsakanin jam'iyyu su ne abin da suke haifar da wa'annan rigima da ake gani yanzu.
Amma waɗannan alamu ne za a iya cewa da suka bayyana da za a iya alakantawa da cewa ko kuma ai zargin akwai hannun gwamnati a ciki na jihar Kano?
To alama dai in za a iya yi shi ne cewa sai dai a hasashe cewa ka san 'yan siyasar mu ana cewa su wasu ba ta rasuwa, wato ma'ana ba sa maraici, domin duk inda suka faɗi zaɓe za ka ga sun koma. Don haka saboda irin wannan ɗin ma za ka ga wasu don masu farinta wa gwamnati, wasu kuma don su samu karɓuwa a wajen gwamnatin, za su rinka yaƙar jam'iyyar daga cikin gida. Don haka dai alamu su ne cewa na farko dai irin yanda aka san 'yan siyasar mu da duk yanda za su yi su koma ɓangaren gwamnati, wannan zai iya yiwuwa. Sannan kuma abu na biyu alamu wanda ta nuna shi ne cewa a tsahon shekaru takwas da ake tafaman rigingimu da ɓangaren gandujen da ɓangaren kwankwaso, kowanne yana ƙoƙarin ya rushe ɗan uwansa. Misali kaga aka yi zaɓe har aka yi inconclusive, sannan a wannan zaɓe da aka ƙare ma duba irin kai ruwa ranar da aka yi. Da haka duk wa'annan alamomi ne da suka nuna cewa su ma ɓangaren gwamnati suna yaƙar wannan ɓangaren ganduje ɗin su ga sun kai shi ƙasa. Sannan na biyu kuma abu ne wanda koda a ce wai ba su da hannu za su yi ta murna, domin su ga cewa abokin gabansu ya shiga wani hali, don haka za su fito su ta ruruta wutar. Don haka dai gaskiya ɗabi'a ce ta canza ta ɓangaren mutane yanzu. Ko me yake faruwa, mutane za su yi ta ƙoƙarin ruruta wannan wutar. Haka kuma wanda ba za su ruruta ta ba za su yi ta ƙoƙarin yaɗa ta don a ji daga bakinsu.
Amma Pro, me za a iya cewa abin da ya sa ko ita uwar jam'iyya watakila wasu ke ganin kamar ta yi gum, ta kasa tsawata ko wani ɗaukar matakin da zai sa a gane cewa ba fa za a iya tumɓuke shugaban jam'iyyar ba?
To wannan ita kuma jam'iyyar sai ka duba rigimarta ta ciki. Ka san ita kanta yanzu jam'iyyar APC ɗin a saman ma tana fama da rigingimu na waye ya kamata yin shugabanci can ga bangaren su Yahaya Bello wanda suke dagewa sai dai shugabanci ya koma arewa ta tsakiya da kuma waɗanda ba sa san dai Ganduje sannan kuma na biyu ga su kuma masu neman goyen bayan Ganduje kaga wannan maligima ta tsakanin su za ta iya yi sannan kuma ga tsargima ta Kano a tsakanin su da bangaren Kwankwasiya da bangaren Gandujiya sannan ita kanta jam'iyyar a jihar ma misali a mazabar Kwankwaso daya shi Ganduje din ma da wannan rigimar dan haka rigingimin ne sun yi yawa a ciki wanda shi sa nace ma yanzu inda yake faruwa ba za a iya tantancewa hakikanin su waye suka yi ruru ta wutar ba ko suka kunna ta an tafiya ta yi zaka ga abubuwan sun fito fili za a ga wane ne ma suka kamar yadda ake cewa in an yi walkiya za a ga idan kowa idan tafiyar ta yi za a iya gano wa'anda su ne ummul aba'isun wannan rigima din.
To da kalaman Farfesa Kamilu Sani Fage muka zo ƙarshen shirin Najeriya a yau a madadin abokan aiki Muslim Muhammad Yusuf ke cewa ku huta lafiya daga nan Media Trust.